babban sakatare a ofishin sakataren gwamnatin jihar Jigawa, mai kula da bangaren gudanarwa da kuɗi da kuma abin da ya shafi masarautu da harkokin addinin musulunci na jihar Jigawa, Alhaji Abdullahi Sa'idu. Mai girma mai ba gwamna shawara akan abin da ya shafi harkar jarida a manya-manyan shugabanni na wannan kungiya ta NUJ, wato kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, reshen jihar Jigawa, sauran mambobinta da suka halarci wannan taro na farko, yan uwana ɗaliban ilimi da kuma ma'aikatan aikin jarida mazanmu da matanmu a wannan yini na Asabar 4 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar ma'aiki annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da kuma shi ne 21 ga watan 2 a shekara ta 2026. A wannan ɗakin taro na wannan kungiya a wannan babban birni na jihar Jigawa, ina gaishe mu baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kafin in shiga cikin abin da nan ambata, irin azarbabin da Malam Isma'ila yake yi, za a ladabtar da shi. A gaskiya ban isa a ce min Shekul Islam ba, wallahi ba zan karɓa ba, saboda na san waye ni, kuma ban isa ba. Har professor da ake faɗa ban ƙarasa ba. Insha Allah, don haka kar ku je ku yi wa FUD laifi. Kullum mutum ya zo ana ce masa professor nan kuma bai kai ba, to ba daidai ba ne. Yawwa, ban dai a almajiri na. Muna fata Allah ta'ala ya karɓi abin da muke faɗi, Allah kuma ya samu a gaba cikin masu aiki da abin da suke faɗi. Kullum ɗan adam ƙoƙarinsa a duniya shi ne mai zai cece shi, da wannan abu za ka tsira a gurin Ubangiji. Wannan ƙungiya da ta tsara wannan taro da waɗannan lakcoci, jerin gwano na lakcoci na kwanaki, kuma a wannan wata mai albarka, ta zaɓi ta sa masa wannan suna na jawabi daga malamai, saboda shi ne sunan da dama aka saba amfani da shi a irin waɗannan tarika da lakcoci da akan yi da azumi, da za a baro mutane su haƙura da baccin safensu su zo a wata mai albarka. Daga cikin zikirin da za su yi shi ne sauraron abin da Allah ta'ala ya faɗa a wannan addini. Hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar abin da zai taimaka musu su zama mutanen ƙwarai ƙari da yadda suke. To gaskiya wannan ƙoƙari ne mai kyau, kamar yadda babban sakatare a ofishin sakataren gwamnatin jiha ya ambata cewa NUJ dai a matsayinta na ƙungiya, wannan shi ne karon farko da ta fara wannan, kuma abu ne da za a yaba wa shugabancin Malam Isma'ila da shi da masu taimaka masa a kan wannan wato mubadara da ake kira da Larabci, shi ne initiative ko? Da Larabci ana kiransa mubadara. To wannan tunani na a zo a yi wannan abu, hakika abun a yaba musu ne a kai. Mutane kullum ana zaburar da su ne da irin waɗannan tarika, don faɗa musu ko da sun san abu, amma a tuna musu shi, kuma a gaya musu abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala. Kuma musamman in muka lura, a wannan wata mai albarka da muke ciki. Taken maganar da aka bani dama in yi a kai, insha Allah a matsayin na wanda shi ne aka gayyata a lektar farko, kuma ina roƙon Allah ta'ala ya ba da taufiki ga wannan lekta da mai yinta da kuma rawar lekta za su zo nan gaba, malamai da za su zo, manya da za su gabatar da takardu ko su yi jawabai da wa'azuzi da za su amfani mutane. Allah bai wa dukkaninsu taufiki wajen faɗin abin da yake shi ne daidai, kuma Allah ya sa su samu dacewa abin ya isa inda zai amfani. Abinda aka bani dama in yi magana ko aka roƙi in yi ɗan rubutu da jan hankali a kai shi ne hatsarin labaran ƙarya a cikin jama'a, wanda aka gina su a kan ƙirƙira da yaɗa abinda bai tabbata ba, da tatsuniyoyi da aka sa musu gishiri da zuƙi ta malle, da kuma irin mataki madaidaici mai kyau wanda ɗan jarida za su iya ɗauka a mahanga ta addinin musulunci. Wannan shi ne fassarar taken da aka bani, duk da turanci aka bani shi The Dangers of Fake News and the Positive Role of Journalism an Islamic Perspective. To kuma da na tashi dan rubuta abinda zan rubuta, sai na rubuta shi haka dai da turancin. To amma yanzu ba da turancin zan magana ba, da Hausa zan magana. Eh, yar gida ko? Yawwa, tafi sauki, tafi daɗi, kuma tafi ba da damar isar da sako. Duk da wani lokacin bokon ya shiga mutum sai ga rubutun ya fi sauki da turancin. To amma a ajiye shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, saboda na kula har mun kai 11 bayan da ƙarfe 10 aka ce za a fara wannan taro. Don aka zan amfani da wannan dama ma in ɗan tuna mana, don Allah, duk lokacin da aka ce an gayyaci mutane taro ko lecture waɗanda abin ya shafa tilas sai da su a fara, tunda dai lecture, public lecture ba ka lazimtawa mutane dole su zo abin, amma waɗanda suke ko su ne masu tsarawa ko waɗanda in ba a ga cika idansu ba abin ba zai fara ba, to don Allah a taimaka a saba da bin tsari. Bin tsari shine bin lokaci da tika lokaci. In an ce ƙarfe kaza, mu daure mu koyi ƙarfe kaza ɗin nan. Wannan shine abin da aka san musulmi da shi. Allah ta'ala ya taimake mu. Wannan kuma ba ya nufin wanda ya hakan ba musulmi bane ko kuma da naƙasu a musuluncinsa, amma dai an fi nuna hali mai kyau haƙiƙa idan aka cika lokaci, idan aka yi gayyata. Allah ya taimake mu. Na sani dukkaninku suna sane da cewa a wannan lokacin namu da ake kira digital age, a cikinsa lalle tasirin yaɗa maganganu waɗanda ba su tabbata ba, da kuma ƙaryace-ƙaryace da labaran tada hankali, da kuma abubuwan da suka shafi watsi da dokoki da ladubba da tsare-tsare na zamantakewa da abubuwan addini, to haƙiƙa wannan abun ya tada hankalin mutane, ya jawo matsaloli saboda wannan hali da aka shiga na digital age. Da ko mu da ba tsofi ba ko? Yawwa, muna sane da in ka ji labari to rediyo ne ko talabijin ko jarida. Yawwa, shugaban jarida ya tuna mu. Ko ta rubutu ita ce jarida, ko ta ji da kunne ko ta gani da ido ko su din a da har shekarun da muke primary early 70s waɗannan abubuwan ba yawa ne ba su da yawa dan kamar da nake tunawa har 1974 duk gundun kudu babu gida ɗaya ne yake da talabijin gidan Malam Abba Daura headmaster kun ga lokacin headmaster babban mutum ne daga sarki dama sai headmaster wajen muhimmanci a kowane gari to kun ga misalin yadda muke kenan a da na faɗi wannan ne don kusanto mana da yadda nukula ɗin ta zama sari'a jidda wato transfer ɗin ko transition ɗin tasowar da aka yi daga wancan irin yanayi aka faɗo irin wannan yanayi ba tare da wani kintsi ba da training to hakika wani abu ne da yake buƙatar sai an mai da hankali akan ladubban da za a tafi da rayuwa a irin wannan yanayi yanzu kowa a ɗakinsa da wayarsa zai iya isar da saƙon duk duniya kowa yanzu in tari yake so a san yayi duk duniya za a san yayi tari in tusa yake so yayi to yi haƙuri misali ne kawai a ce duk duniya su ji ma'ana na ba da misali ne da abu mai sauƙi da abu mara daɗi in shi mutum yake so saboda kirki ko rashin kunya ko yawwa da tsayawa akan hanya da karkacewa da mutunci da rashin mutunci to duk abin da mutum yake so ya yi da wayarsa zai iya yi don ya isar da mutane in ka bi conventional media haka ake kiransu da turanci ko da radio da television da jarida to suna da ƙa'idoji da sai an zauna da mutum a aji an koya masa da ethics da sauransu duk wanda ya mass communication ya shiga cikin wannan harkar kuma ko journalism da sauransu ya san ba haka kawai ake ba da information ba yana da ƙa'idoji da ladubba da koyarwa masana za su zauna saboda sun san tasirin da kowace kalma take yi in an faɗe ta shi yasa za ka ga a wancan lokaci zaɓen kalmomin ake yi wacce kalma za a zaɓa a faɗa a wannan news piece ɗin wadda za a faɗa za a karanta sai an kai wa shugaban labarai sai an kai wa shugaban gidan gaba ɗaya in gidan rediyo ne in gidan talabijin ne ya bi abin ya karanta ya ga kalma kaza in mun faɗe ta za ta haifar da impact kaza a ƙwaƙwalen mutane kalma kaza za ta tada hankali kalma kaza ta fi kalma kaza za ta yi hidima ga kaza za ta yi hidima ga siyasa za ta yi hidima ga zaman lafiya za ta yi hidima ga sarauta za ta yi hidima ga malinta in muka faɗi kaza kuwa za ta yi daidai kaza duk sai an duba wannan to da an ɗauko yaro ta ɓangaren shekaru jahili ta ɓangaren wayewa ba shi da ilimi kuma marar tarbiyya wanda ba a koya masa ba ko yana da hankali bai je makaranta an zaunar da shi ƙwararru sun gaya masa ga irin kalmomin da bai amfani ba ko da yana da shekaru ɗin to bai shiga wannan training ɗin ba amma haka zai zo ya fantsama information wani abu in ma ya cancanta a kira shi information zai faɗi duk kalmar da ya ga dama to wannan ya jefa mu cikin mummuni wanda dole ne ya ga hankali masu shugabanci a siyasa ya ɗaga hankali masu aikin cuci kai ya ɗaga hankali masu aikin jarida da suka san me ya aikin jarida su ga abin ya fita daga yadda aka koya musu an shiga wani yanayi kuma na haula wala quwwata illa billah idan mun muka samu yaro garin shekara 15 sai duba sarkin garin su sai kunduma masa zaki duba gwamna garin su dan majalisar garin su malamin addini a garin su limamin garin su sai ta zage saboda ba ra'ayin su dai ba ko kuma saboda ya saba kota ne to kun ga wannan abun ba maganar ethics na yada information bane gaba daya harka ce ta tarbiyya ta addini da zamantakewa da al'ada aka rasa ta. To a irin wannan yanayi, wannan kaya da suka shiga hannun kowa kuma suna aljihun kowa, wanda da su ake wannan yaɗa information, wato wayoyi, dole a zaunar da mutane a sake musu lale na tarbiyya da ka'idoji ne da ake amfani da su, da kuma yadda za a yaɗa zance. A musulunci, tunda ta wannan mahangar za mu yi magana, a karantarwar addini, yin gaskiya da tabbatar da labari da bincike, wanda shi ake kira tabayyuni, da kuma yin adalci, justice, da kuma riƙon amana, trustworthiness, shi ne amana. To waɗannan basic abubuwa ne, ginshiƙai ne da aka gina maganar tasarrufi da yaɗa maganganu da labarai da kuma duk wani information. In ka duba karatun musulunci, duk waɗannan abubuwan guda uku su suka yi underline na me ya kamata ka faɗa, me za ka yi amfani da shi, wanne irin lafazi za ka yi amfani da shi, da kuma abin da ya shafi sauran dokoki. Haka suna cikin principles ko abin nan foundational ethics da ake amfani da su a wajen yin magana. To wannan takardar ko wannan lecture za ta duba abin da ya shafi fake news, labaran ƙarya, ta hanyar Qur'ani da hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a duba yadda ethical journalism, yadda abin da ya shafi harkar yaɗa labarai bisa dokokinsa da ka'idojinsa da ladubbansa ya dace da tsarin musulunci. Za mu fito da wannan cewa wannan ka'idoji da 'yan jarida suke karatu a jami'o'i ake koya musu na dokoki da ladubba, to ba su saɓawa dokokin addinin musulunci ba. Bal dokokin addinin musulunci suna ƙarfafar irin wannan, a kiyaye, a kula. Amma in na faɗi haka, ina faɗa ne a dunkule, akwai wasu abubuwan da za a iya amfani da su wajen soka wani abin da ya saba wa addinin musulunci, to ba su nake ishara ba. Amma a dunkule dai duk abin da ya cancanta a ce maka wani abu ne daga cikin ethics, ka'idoji da dokoki da ladubba, to hakika sun dace da abin da musulunci ya karantar. A wajen gabatarwa, na ce abin da ya shafi wato tunani da ake kira fake news ko wato labaran ƙarya wanda ake bujirowa mutane da su kamar gaskiya, to wannan abun yana tada hankali kuma yana kawo ƙalubale wanda ya fita daga ka'idojin secular rayuwa kawai, wato rayuwar da ba a tsara ta akan tsarin addini kuma tana tafiya da addini ba, a'a abin har ya zo ya shafi lamarin addini. Tunda in dai har mutum musulmi ne zai je ya yi ƙaryar da za ta jawo tashin hankali a wani gari, ko a yi faɗa, ko a yi rikici, ko a yi ƙone-ƙone, kuma shi musulmi ne, to akwai buƙatar daga cikin hanyoyin da za a ja hankalinsa a nuna masa cewa kai fa addininka ba irin sauran addinai ba ne, addininka ya shafi rayuwa ne baki ɗaya, ba kawai abin wato addini ne da ake kira private affair tsakanin mutum da mahaliccinsa, ya shiga ɗaki ya yi sallah ko masallaci ya yi sallah kawai ya fito, addininka ba irin wannan ba ne. Addininka addini ne bayan zamansa addini a masallaci, to addini ne a kasuwa, addini ne a cikin gida, addini ne wajen mu'amalarka da iyalanka, matarka, an ɗora maka kai mata adalci, kai mata tarbiyya ba zalunci, ƴaƴanka an ɗora maka ga yadda za ka yi, in ka shiga kasuwa wajen saye da sayarwa an ɗora maka dokoki, to ashe wajen ba da labari ya cancanta a gaya maka wace ka'ida ya kamata ka bi. To duk kuma wannan muna da shi a rubuce a musulunci. To wannan abun ya jawo waɗannan matsaloli wanda sun ƙetare maganar kawai zamantakewa abokwance ko secular rayuwa kamar da na ambata, ya kai matukan da musamman yan jaridu to suna buƙatar a ja hankalinsu ai musu gargaɗi da wa'azi na addini da tuna musu dokoki waɗanda aka gina wannan harkar wato karantarwar addini akan ta dangane da abin da ya shafi wannan abin da muke tattaunawa akai wato na yadda za a yi maganin waɗannan matsaloli ƙalubale da suke da alaƙa da yaɗa ƙaryace-ƙaryace da kuma labaran da ba su da tushe saboda abin da wannan abu yake jawowa akan mutum ko mutane ɗaiɗaikunsu shine individually da kuma groups ƙungiyoyinsu da ƙabilunsu da suke zaune a ƙasashen da ba musulmi ne kawai a ciki ba plural societies ne akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai ƙabilu daban-daban to a irin wannan zamantakewar yadda za a karantar da mutane da yan jarida da wanda ba yan jarida ba da yadda ta hanyar yadda za su yaɗa ilimi ya zama mai amfani ba zai kuma jawo cutarwa ga wannan al'umma ba to a musulunci shi communication wato sadarwa ta hanyar ko misalin ra'ayi ko ba da miƙa information ba wai magana ce ta kawai ka faɗi abin yadda kake so ka fidda ra'ayinka ba a'a yana da ƙa'ida yana da ƙa'ida dole akwai abin da ake kira accountability a cikin abin da zaka faɗe shi wannan shi ake kira mas'uliyya akhlaqiyya moral responsibility ne moral accountability duk abin da ka faɗa ka san cewa akwai ranar da za a tsaye da kai za a tambaye ka in kowanne daga cikinmu a lokacin da zai fidda zance zai yaɗa shi zai tuna wannan ranar da zai tsaya gaban Ubangiji a ce me yasa kace kaza me yasa kace kaza me yasa kace kaza to hakika ana sa ran in dai mutum mai tsoron Allah ne kuma mai imani da tsayuwa gaban Ubangijin ne to duk abin da ya ɗauko zai faɗa sai ya tsaya ya duba sai ya sake karantawa ya duba ya cancanci ya faɗe shi in ya cancanci ya faɗa ya faɗe shi a wannan tsari kuma sannan da sauran laduba da za su ba da kwanciyar hankali da wato zaman lafiya Al-Qur'ani babban tafin musulunci maganar Allah wanda babu ƙarya babu kuskure a cikin Allah ta'ala ya faɗakar ya tsoratar da masu imani cewa duk lokacin da labari ya zo musu to su tantance shi su bincike shi su bibiyi asalinsa su gano daga ina yake haka in ka duba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisai zaka ga a ciki an yi magana akan ƙa'idoji na iya magana ka faɗi alheri ko kai shuru ƙa'idoji na cewa a kiyaye harshe ko sannan akwai ƙa'idoji na yadda za a tsare mutunci ba kowanne abu ake faɗa ba a musulunci ko da gaskiya ne ba ɓoye gane a yi tunani kuma wannan abin yau abin da yake so in faɗa da na ɗauko wannan zance context ɗin da nake so a cikinsa in isar da wannan saƙon shine wani abun waɗanda ba musulmi ba suna gefe tunda yanzu babu ɓoye komai ba ɓoye komai suna kallon duk abin da kuke aikatawa sawa'un musulmi ko ba musulmi yanzu ma'aikatan tsaro sun hutar da kansu a haɗa mutum ana bincike a kansa a haɗa shi da wani a kashe kuɗin mai ya je ya zauna a gindin wata bishiya ya ta jira yana jiran wane ya zo nan sai ya ga fitarsa duk inda ka je daga an sa lambar wayarka a cikin kwamfuta to komai kai da wanda ka gana da shi da wanda kuka tattauna duk abin da kuka za a iya sani in an so wani sai da doka sai an ba da izini kotu wani kuma ba sai an yi wannan ba kai baka sani ba to a yanzu wannan irin yanayi yana ya fi kowane lokaci hatsari da yake buƙatar duk mai magana ya san me ya ce domin tana nan a cloud yawwa tana nan a cloud ba haka kawai aka sake ta ba rubutu ba recording ba video ba inda za a ji shi yanzu akwai zance ko zantattuka sawa'un na siyasa na zamantakewa na komai da suka gabata shekara 30 da suka wuce duk ba za ka same su ba. Yanzu ina wa'azozin da muka ji su a katat? Babu. Duk abin da ba a tsinko shi yanzu an hau da shi kan cloud din nan ba, to an yi hasararsa. An yi hasararsa. Alimu wani ya ɓace a dalilin wannan, tunda babu shi sai wanda aka samu ta hanyar bakin wasu masu tarihi. Surutu na yana da yawa kar in ban je ko rabi ba a muƙaddima nake kuma a ce mun lokaci ya yi. Don haka ya ‘yan uwa musulmi, wannan abin da ake kira freedom of speech shi ma wani sababi ne da ya jawo mana wannan hali da muke ciki. Freedom of speech sashe na 39 na kundin tsarin mulki na wannan ƙasa tamu ne albarka, wanda ake kira constitution na abin nan 99 as amended, kamar da ake faɗa in an faɗi sunan sai an soka wannan abun a tsakani, ko ba a san shi, ko kuma abin nan abin waɗanda ake ce ma celebrities haka kawai sai a zo ka ga a sa hotonsa sai a sa masa RIP a gaya wa mutane sai a wannan mutumin fa ya mutu. Labarin mutuwa kuwa ta da hankalin wani yake. Mutumin da zai yaɗa wannan irin zance bai san cewa ba shi da ilimi, ilimi da hankali wadatacce wanda zai iya ilmantar da shi cewa wani abun fa in ka faɗe shi wani daga karantawa, daga ganin hoton, daga ganin abin da aka rubuta sai asibiti. Wani stroke yanzu, wani yanzun nan gaba ɗaya shi ke na attack kafin a je ko'ina wani ya mutu saboda ya ga wane ya mutu. Wannan nan yana da tasiri a rayuwarsa, yana da muhimmanci. Ba a ne yanzu me yasa ake bi a hankali kafin a breaking labari ga wanda aka yi masa rasuwa? Me fa'idar? Saboda kada a jefa shi cikin tashin hankali. To yanzu mun kai irin wannan matakin a social media kawai, komai ka gani sai ka faɗa haka kawai, yaro zai rubuta subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yau ga mutum a gari kaza ana ta faɗa tsakanin waye da waye, kuma wallahi abun ba haka yake ba, sai ya saki abun nan da nan sai comment. Mun kuma da mun ga rayuwar mu duk ta tattare ta koma wannan wurin. Allah ta Allah ya tsare. To kun ga lalle wannan abun yana buƙatar a mai da hankali a yi maganganu a kansa. To sai na tsaya yi magana a kan me ake nufi da fake news, wanda kuma ina ga mu ga a musulunci ba ka buƙatar sai ka ba da wani definition na me ake nufi da fake news. Ina ga ɓata takarda zan yi ko ɓata lokaci na ce sai na karanto muku wannan gefen. Ƙarya ko yawwa abin da ba haka yake ba, ado ga zancen da ba a yi shi ba, kullum ma khalafa alwaqi'a, wannan shi ake nufi dama da ƙarya. To shi ne fake news, don kalmar fake shi ne abinda ba original ba, shi ne ma'anar fake. Yawwa counterfeit, kuɗin ƙarya ko kuɗin jabu, labarin da bai tabbata ba ko da makamantan irin waɗannan wato abubuwa. To ina ga duk ba sai mun tsaya ba cewa the word fake indicates a person or thing that appears or is presented as being genuine but is not. Wannan shi ne definition da Inkatha 2009 suka bayar. Don haka duk wani item na labari ko caption ko headline, ma'ana take da matashiya na jarida, ko detailed content da kuma ginin asali na wani labari wanda aka fito da shi ga al'umma a matsayin gaskiya ne kuma original ne, alhali kuma ba haka yake ba, to ne shi ake kira mene? Fake news. So sauran ya isa haka. Dan tsallake inje wajen abin da ya shafi wato sharrin da ke cikin irin waɗannan abubuwa. Akwai wasu maganganun su bayanin malinformation, misinformation da abin da ya shafi disinformation, duk na ɗan tattauna da wasu zance a kansu. satire ko parody, false connection, misleading content, da dai waɗannan abubuwan da su waɗanda suka saba da wannan kalmomin duk sun san su. Yawwa, false context, impostor content, manipulated content, fabricated content, duk waɗannan abubuwan an tattauna su a cikin takardar ba sai mun tsaya kansu ba. Duk hanya ce dai ko salo ne na fitar da me ake nufi da fake news wanda a kansa za a tattauna su. Amma tunda mu tsayuwarmu a nan don mu bayyana sharrin da ke cikin wannan abu ne da kuma hukuncin shari'ar musulunci a kansu. Amma zancen cewa ƙarya ya ƙarya take, duk mun riga mun sani, don haka ba sai mun ƙara dadewa a kansu ba. Menene mummunan tasirin wannan fake news? Mummunan tasirinsa, impact, negative impact kenan. Na farko, shi wannan labarai na ƙarya daga cikin babban sharrinsu suna raba ƙasa, suna jawo rabuwar ƙasa ta ɓangaren ra'ayi, ko da ba politically da socially yawa, amma dai ra'ayoyi za su bambanta ta yadda ba yadda za a yi aishiri da juna. So yaɗa labaran ƙarya yana da tasiri wajen waɗannan abubuwa ɗin, shine suna polarizing nations, shine ma'anan wannan, su raba kan mutane ko da ideologically ta ɓangaren tunani, ba kawai ta ɓangaren abin da ya shafi a raba ƙasa, jiha kaza da jiha kaza an kore su daga ƙasa ko ba sa, ko da ba a kai ga wannan ba, amma matakin farko na kaiwa ga wannan ɗin, to waɗannan abubuwan suna faruwa ta yadda za a kuntuma wa mutane tsabar ƙiyayya da tsanar juna. Kawai in ba ka ra'ayi kaza to na tsane ka har abada, babu alherin da za ka faɗa in yaba, ba na ganin farinka, kullum an tarbiyyantar da ni in ga baƙinka in tsane ka, ba na san alheri ya same ka. To in aka kai wannan irin mataki sakamakon yaɗa labaran da ba haka suke ba, to ƙasa ta ɗauki matakin rabewa da darewa da kuma wargajewa. Wannan abu yana jawo daga cikin sharrin wannan lamari na fake news, suna haifar da mummunan abu ta ɓangaren international relations, wato alaƙoƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, da kuma wato defamation cases za su yi yawa na zub da mutunci. Yanzu in ka je kotunanmu, sawa'un na shari'a da wanda ba na shari'a ba, majistar da sauransu, za ka samu kes da yawa, wani ya kai ƙara saboda wani ya zubar wa wannan mutunci, ai shekara da shekaru ana wannan. Kafin zuwan wannan harkokin social media da abun bai kai haka ba, sai dai ka ji wata tuhuma can, ƙazafi nan, ɗaya biyu uku a shekara ma sai ka ji babu wani kes. To amma yanzu kullum a cikin wannan ake, duk saboda ne, saboda impact ɗin waɗannan abubuwa na bada damar yaɗa wato fake news. Daga cikin sharrin wannan fake news shine it causes religious crisis, yana jawo rigimar addini da tashin hankali na addini, kuma yana destabilizing markets da economy. Domin fake news, kun san yanzu yadda labari yake da tasiri wajen determining kasuwar stock exchange, daga an ce an fara yaƙi a wata ƙasa, to sai kuɗin fetur ya hau ko ya sauka, depending on yadda ƙasar take da kuma halin da tasirin ko fetur ko ba fetur ba akan harkar kasuwa. Don haka yaɗa labaran ƙarya yana kaiwa zuwa ga wannan. Sannan akwai spiritual and moral harm. Yawwa, shi asali ita ƙarya. Ƙarya tana ɓata mutum, tana mai da shi ba mutumin kirki ba, tana ɓata masa mutunci. Kame da zan zo in karanta wasu daga cikin asar da aka rawaito daga magabata Salihan Bayi da suka gabata, za mu ji irin yadda ƙarya take da rashin darajarta a bakinsu. Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin nasa ya yi magana akan hatsarin da ke cikin ƙarya, cewa ita ƙarya tana misleading mutane, tana ɓatar da mutane, wanda wannan zai jawo gaskata mutane da amincewa da su duk ya dawo baya sai ta kai ga mutum ya faɗi magana a rasa wanda zai yarda da ita saboda ya saba da faɗin irin waɗannan abubuwa sannan daga cikin sharrin wannan harka ta fake news slander da kuma social disruption shine dai ƙarfafi da rasarwa al'umma mutuncinsu saboda yawan soke-soke da rashin ganin darajar masu daraja kowa an saukar da shi ba shi da mutunci yanzu dan Allah ku duba irin halin da muka shiga a ƙasar nan tamu yanzu musamman mu a nan arewacin Najeriya mun shiga wani yanayi fa ya jama'a wallahi in ba mu dau mataki ba shugabanninmu da na siyasa wanda duk hankalinsu ya tafi yanzu kan akwati da ƙuri'a da sauransu shugabanninmu kuma na addini masu rawani waɗanda su dama an a ɗaure suke ba su da katabus saboda tsarin tarihin namu duk an canza shi wanda har zuwa yanzu ba haka lamari yake ba a koda kudancin Najeriya manyan gari da shugabanni na ƙabila su za su kira manyan 'yan siyasa su ce musu ga abin da muke so kuma shi za a yi kuma ba za a fasa ba kuma ba za a tsallake ba amma mu yanzu ko 'yan siyasar duk sun saye mu baki ɗaya ko kuma sun jefa mana rikicin da daga wani abu ya faru in harkar sarauta ce to shikenan duk wanda ba zai ba sai a kaule shi dama ga wansa ga kaninsa ga waye sai a zo a sa ya haifar da rikici a gidajen sarauta ya haifar da kowa ba shi da wata daraja ba shi da wata kima sai abinda wanda yake sa hannu kuɗi ya fita din nan sai abinda ya ga dama shine kawai za a yi to al'umma ko gaba ɗaya in ta koma wannan stage din to hakika sai dai a yi mata kabbara hudu me ake wa kabbara hudu to Allah ya kyauta don haka tilas mu faɗi waɗannan maganganu a dawo a koma history just recent history ma ba sai an tafi can nesa ba a ga mutunci da shugabanci na mutunci da daraja a ɓangaren sarauta da mutunci da daraja ɓangaren malamai wannan ko abin da ya zo aka fara shi na siyasa da sauransu dama waɗanda suka zo mana da shi abin da suke so mu kai gare shi kenan abin da suke so mu kai gare shi a yi eroding values ɗinmu gaba ɗaya ba mu da ƙima ba mu da daraja sai bautar kuɗi duk wanda za a biya masa buƙata akan wani abu to ko menene zai iya zuwa yayi kasuwar matsafa da masu sihiri da 'yan duba da yanke-yanke da bautar aljanu ta buɗe motsi kaɗan an tafi wurinsu su suke ba da mulki a ganin mai irin wannan tunani in suna tare da kai sun baka abin da za ka yi shi kenan ba wanda ya isa to duk waɗannan abubuwan ƙaryace-ƙaryacen nan fa da wannan abubuwan da ake yaɗawa na zub da mutuncin jama'a ya kai mu zuwa ga irin yanayin sannan daga cikin sababi na ko in ce abubuwan da fake news ɗin ke jawowa fitina conflict yau wannan bai ƙare ba wannan ta fito ku ga dai yanzu yadda muka shiga yanayi tsakanin Hausawa da Fulani a ƙasar nan an samu wasu hannaye daga waje sun kashe kuɗinsu wajen zagi da cin mutuncin tarihinmu a wannan ƙasar tamu a wannan ɓangaren namu a samu wasu mutane su fito da wannan lafazi har a riƙa cewa Shehu Usmanu Danfodiyo wai ɗan ta'adda ne kuma zancen nan ya tafi a ƙwaƙwalen yara da ba san waye Shehu Danfodiyo ba ku kun san yadda level na deterioration na ilimi ya kai a society nan namu. Na sha ba da wani labari ina IED wasu shekaru shida da suka wuce mun je inspection wani gari ba zan faɗi sunan garin ba a cikin jihar Jigawa. Na shiga wani aji na NSS3 suna dab da za su rubuta waye kuma duk yan garin ne. Na tambaye su wanda ya san sunan hakimin garin nan ya daga hannu. Haka aka yi min shuru hakimin gari ba a san shi ba. Wani labarin saboda ɗauka ake za a yaɗa shi ko ina a duniya kakan bar shi ka kyale saboda wani abin da zai iya haifarwa. To amma wannan abin da aka daina yi na karantar da history a makarantu la'alla ɗaya ne daga cikin sabubban ko social studies wanda a ciki za a faɗi tunda ni na san lokacin da muke primary a social studies muna primary tun 1971 ni na shiga 2-3 duk yadda muka haddace national anthem wannan da aka dawo da ita yanzu nan ai da ita muke yi da a primary muna primary aka kawo a Rice or Compatriots ne yanzu ta kare kuma an dawo da waccan da muka sani tun muna yan kanana ita ce wannan Nigeria we healthy to ita muka haddace to a wannan lokacin gwamnoni 12 na Nigeria a lokacin guda jihohi 12 ne zan faɗe su da ka ina aji biyu ko uku na primary duk na san su. To amma yanzu dan Allah ka duba ka gani ka tambayi a gari na hakimi yan garin da suke shan ko kon garin su ci kosan garin amma ka tambaye su sunan hakimin garin su ba su san shi ba to ta ina za su san shugaban NDLEA? Ta ina za su san wanda aka sani kawai shugaba shine fa wannan na demokradiyyar nan saboda yana raba kuɗi ko yana zuwa taro lokaci-lokaci a ganshi ya tara masu ihu yana ba su don haka kai ma in kana so ka shiga cikin masu ihu kuma za a baka wani abin da zaka lankoma ka rasa hankalinka ko ba haka ake ba. To wannan abubuwan sun riga sun yi zurfi a cikinmu sai mun dawo fa mun sake kallon abin nan yawa a fito a ilmantar da mutane kuma sannan a ja hankalin yadda gyara zai samu a cikin abubuwa. Bari mu bar wannan zancen haka saboda lokaci. Position of Islam on fake news, me hukuncin musulunci akan abin da ya shafi wannan fake news? Ai dama from the name fake ko tunda aka ce abu fake to baka buƙatar sai ka yi bincike mai zurfi wajen sanin hukuncin shari'a da musulunci akan wannan abu domin musulunci bai yarda da abin da ake kira fake ba. Yawwa ana kiran su al-akhbar az-zayyifa ko al-muzayyafa ko al-akhbar al-kaziba labaran ƙarya wannan shine sunan su kenan shine mutum ya kirkiri ƙarya ya concocting ya faɗi ya yada labarin da ba haka yake ba labarin da shine kishiyar gaskiya kishiyar abin da ya auku. To wannan hakika musulunci bai yarda da shi ba. Al-Imam An-Nawawi yana cewa wa'lam anna mazhab ahli sunnati ji al-Imam An-Nawawi ce ka sani cewa mazhabar mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce anna al-kadhiba cewa ƙarya huwa al-ikhbaru an ash-shay'i bi khilafi ma huwa shine a faɗi labari akan wani abu sabanin yadda yake ta'ammadat dhalika am jahiltahu da gangan kai ko baka sani ba lakin la ya'samu fil jahli sai dai in jahilci ne to mutum ba zai zama yayi zunubi ba wa inna ma ya'samu fil amdi amma in da gangan ne to mutum za a rubuta masa zunubi dan haka duk abin da yake ba haka yake ba mutum ya zo ya faɗi cewa haka yake to ne shine ƙarya kuma shari'a ba ta yadda da shi ba قال الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما فكر إلى الكرية سوني كوي ولن بسي إيماني لآيوين ألبا كم ولن ننسوني مكريتا شيلا ربسي ينا دي ونسلو إنكا إياشي لا كثني إن أكا كاو ألف دلام أكا شي وأولئك هم الكذاب kamar da Allah ce wa abinnan ulaika humul mu'minuna sai kuma yace haqqan to ko ba a faɗi haqqan din nan ba an aka ce ulaika humul mu'minun ana nufin duk wanda ba su ba mu'mini ba to amma sai aka ƙara siffanta su da cewa haqqan to nan ma Allah madauki yace wa ulaika humul kadhibun waɗannan su ne maƙaryata ma'ana wanda ba wannan ba ma ba maƙaryata bane zaka ashe kirkirar zancen da babu shi a faɗe shi to siffar waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba ne siffa ce ta waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba Allah ya tsare mu a wata ayar diddai a suratu An-Nahl Allah ya ce innama yaftari al-kadhiba na'am kaman kai fassarar wannan ce kai innama yaftari al-kadhiba ala Allah wa ala rasulihi masu kirkirar ƙarya su ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce alhali Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba to wannan sune alladhina la yu'minuna bi ayati llah siffar su ita ce su sune waɗanda ba su yi imani da wato ayoyin Allah ba sune kafirai mulhidai sanannu Allah ta'ala ya tsare mu a wata aya Allah na cewa wailul likulli affakin asim bone ya tabbata ga duk mutumin da yake affakin affak me ake nufi da affak siga ce ta mubalaga kaiwa matuƙa wajen siffantawa shine affaki mai yawan kirkirar ƙarya ba fa wai mai yawan kawai ƙarya ba mai yawan kirkirowa ka san wani lokaci ƙaryar ba kai ka kirkiro ba passing information ne kai passing to other people ko yawa to kowannan sharri ne ba ƙarami ba to ballantana a ce kai ne ka kirkira to me yawan kirkirar ƙarya shine affak me yasa ake cewa qissar tuhumar Aisha radiyallahu ta'ala anha da wannan mummunan zance ai sunanta ne hadisatul iski daga al isk innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum lalle waɗannan da suka zo da wannan kirkirar ƙarya to wani yanki ne wata jama'a ce a cikin ku Allah ta'ala ya kyauta to Allah ya ce wailul likulli affakin asim mai yawan zunubi bayan kasancewarsa mai yawan wato kirkirar ƙarya sannan Allah ta'ala yake cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun a suratul shu'ara ya faɗi wannan cewa shin bana ba ku labari wai shaidanu aljanu su wane ne kastamominsu ne da suke zuwa wurinsu waɗanda aljanun suke zuwa gunsu shi ne ai suna sauka ne akan dukkan maƙaryata masu yawan kirkirar ƙarya masu zunubi ba irin masu sharri a zamanin yanzu da kowanne ma zamani irin waɗanda suke hulɗa da aljanu wajen raba mata da miji haifar da farraku da kuke cewa da kuma haifar da ƙiƙijuna a tsakanin mutane ta hanyar tsafe-tsafe da yiwa mutane sihiri da saboda neman shugabanci da neman kuɗi a ɗora su akan su saɓawa Allah in suna son mulki duk wanda yake son mulki sai a ce ka ɗauko baƙin kaza da baƙin kaza baƙin ɗan daure baƙin zakara wanda za a yanka shi akan baƙin dutse a yi kaza a yi kaza a dare ƙarfe kaza da kaza a tsakiyar hanya a lokacin da ba kaza kuma a ƙulla kaza a kai wuri kaza a ɓoye kaga mutane suna shugabantar mutane amma duk mahaukata ne saboda duk an haukace an koma irin wannan tunani Allah ta'ala ya kyauta wallahi fa ba zai yiwu ba al'umma ta zama ta shiga cikin alheri bayan waɗanda suke hulɗa da shaidanu su ne waɗanda suke yi musu irin abubuwa irin na jagoranci da makamancin waɗannan abubuwa. Wani ya je yana son ya samu ko takara ko yana son mulki ko wani abu a ce to ka daina sallah asuba. In kana son wannan mulkin to daga yau ka daina sallah asuba. Shikenan sai daina. Saboda shi ba abin da ya kai wannan harkar mulkin agunsa. Duk inda zai ko za a kashe mutanen ƙauyensu gaba ɗaya ko wani gefe nasu inda zai zo ya samu ta wani gun to bai damu ba. Wannan shi ya haifar da muka shiga cikin irin wannan mummunan yanayi wanda idan wannan ƙarerayin da hulɗa da aljanun da sauransu in ba a daina su ba to hakika mafarki muke mu tsammaci waɗannan irin abubuwa za su zo su ƙare. Muna roƙon Allah ta'ala ya tsare sai ce yulquna sam'a haka aljanun suke jefa satar ji su jiyo mai ake faɗi a sama kenan. Sannan Allah ce wa aksaruhum kadhibun ko mafi yawansu maƙaryata ne. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda waɗannan irin mutane suke yi suna masu hulɗa da aljanu suna sa aljanun suna yin sama su jiyo don ƙoƙarin su saci wahayi da Allah ta'ala yake yi ga annabawa. To idan suka jiyo gaskiya ɗaya sai su haɗa ta da ƙarya ɗari sai su zo su gaya wa boka shi kuma boka sai ya faɗi wannan gaskiyar guda ɗaya sai a ɗauka ƙarya ɗari da zai yi duk irin wannan ce don haka sai a gaskata shi. Shi sa masu irin waɗannan halayen duk wa'azin da za ka yi musu wallahi haka suke kallon ka kawai kai ne baka san me ake saboda an musu an ruɗa su. Wani yana zama sai a bugi cinyarsa kawai sai ka dangare fito an yi wa wani mutum a nan irin wannan abu ana bugun cinyarsa sai ka dangare fito wallahi sai ruɗe sai aka ce masa ayi ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka mu da malamarin mu haka yake. Shi kenan wannan malamin duk abin da yake shi za a yi in ya fito za shi wani wuri in ya ce masa a'a ba sa'a wallahi ba za shi ba duk girman abin duk muhimmancin abin to kaga an raba ka da Allah an raba ka da addini conscience ɗinka babu a matsayinka na ɗan adam. Ina za ka samu tausayi ina za ka samu rahama a zuciyarka har ya zama da shugabanci da makamancin waɗannan abubuwan da ake bada haƙƙoƙi ta hanyar su har su miƙe su samu wato a ci nasara a cikinsu. Allah tsare mu zantattukan suna da yawa ana dole in tsallake. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da kuka sani ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadaba wa idha wa'ada wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wa idha atumina khana. Kun san wannan hadisi ina jin dinnan ba wanda zai fassara wannan hadisi ko saboda kawai mun saba jin sa amma ban san yaya labarin aiki da shi ba. Alamar munafiki kawai abinda zan gaya mana mai ƙari a kan wannan domin ko da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zancen da ya kai shi fa'ida. Yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alamar munafiki uku in ya bada labari ya ƙarya to alama ce ta cewa shi munafiki. Amma munafinci wanne iri? Munafinci irin na su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul waɗanda zuciyarsu kafirci bakinsu kuma musulunci? A'a ana nufin wato munafinci ƙarami. Munafinci iri biyu ne akwai babba shi ne wancan akwai kuma ƙarami wanda alamu ne da in mutum ya siffantu da su to ya ɗau halaye na irin waɗancan munafikan amma bai kai gare su ba saboda shi mumini ne har yanzu amma ya siffantu don haka shi yasa ladansa yake raguwa kuma zunubinsa babba ne amma bai fidda shi daga addini ba. Wannan shi ne ake kira mene? An-nifaq al-amali munafinci na aiki wanda bai kai ga i'tiqadi ba ba na zuci ba. Yawwa sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa mutum wato ƙarya a ce kawai duk abin da ya ji labari sai ya ɗaga shi gaba. in dai halinka shine duk abin da ka ji sai ka tura shi gaba, to lalle wannan kadai ya isa a kira ka makaici, saboda babu verification, babu neman tabbaci. Daga labarin ya zo kawai sai kai fowa ne, ko yanzu ne ake kiransa sharing, yawwa kai ta sharing duk abin da ya zo kawai share ai ta tura wa mutane labarin da ba haka yake ba. To wani duk ba halin musulmi bane. Ibn al-Jawzi yana cewa wannan abin da ake nufi yace fihi ta'wilani, to wannan ina ga ba sai mun bi wannan ba, ba yana fassara wannan hadisi ne. Daga Sabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi millatin ghayri al-islam kadiban, wanda yayi rantsuwa da wani addini da ba musulunci ba kuma bisa ƙarya muta'ammidan kuma yayi da gangan, fa huwa kama qala, to yaje karata abinda ya faɗa ya hau kansa. Wa man qatala nafsuhu, ma'ana abinda ya faɗa din ya hau kansa ta bangaren ne, in yace in ba kaza ba ni yace shi kafiri ne, to ya kafirta, shine abinda ake nufi. Ma'ana abinda ya faɗa din nan ya jawo kansa abinda ya faɗa ya biyo shi. Wa man qatala nafsuhu bi hadidatin udhiba biha fi nari jahannama, wanda ya kashe kansa da wani karfe, to wannan karfen da shi za a azabtar da shi a wutar jahannama. Shi sa musulunci bai yadda da suicide ba, bai yadda da suicide ba. Duk yadda duniya ta yi maka rashin daɗi, to karka ce bari in kurbu wani abu in kashe kaina, bari in sa wuta ko wuka ko makamancin wannan, ni da in zauna a wannan kaskancin a duniya gara a ce ba ni. Wannan sunansa rashin hankali, kuma babban zunubi ne, yana cikin kaba'irin dhunub. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da wannan abu, cewa mutum in ya rantse a wani addini da ban yace shi ko kirista ne ko shi da yahudi ne, to ya zama haka, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. To hakanan kuma wanda ya kashe kansa da wani karfe, to haka za a rika azabtar da shi. Hakanan duk abin da ka kashe kanka da shi, ko duk abin da mutum ya kashe kansa da shi yayi suicide, to ran kiyama haka za a dauko wannan abun ya rika azabtar da kansa, ko kuma ane masa azaba da shi gobe kiyama. Allah ya tsare mu. Zancen yana da yawa. Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la'an yad'ani sidqu wa qalla ma yad'u ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib wa qalla ma yaf'alu. Sayyidina Umar yake cewa da a ce ƙarya ta kaskanta ni, da wahala kuwa kaga ƙarya ta kaskanta mutum. An fahimci abin? Yawwa. Ma'ana ba zai yiwu ba kaga mutum yana gaskiya, yana gaskiya kuma Allah ya kaskanta shi, ba zai yiwu ba. In dai mutum ne gaskiya ne, to kullum a cikin ɗaukaka yake. Wallahi ko kai ne a wurin aikinka ka cije ka kanne abi juro maka kai abin da ba daidai ba, ka ce a'a bana yi, to haka Allah zai ɗaukaka ka. Kai kana ganin ka kaskanta saboda talauci, akwai inda baka isa ka shiga ba saboda baka da riga irin ta masu shiga wannan wuri, ko akwai wani yanayi da makamancin wannan, amma kai haƙuri da wannan duniyar ka bi Allah ta'ala, to wallahi za ka yi mamaki ko a duniyar Allah ya so ya saka maka kana zaune haka kawai sai ai waya a ce a kawo CV ɗinka. Wani mutum da kai irin mu'amala ta gaskiya da shi a wani mataki a rayuwarka a baya, ya tuno ka da ya zama wani abu, ya ce irin wannan shi, irin wannan nan shi muke so a nan, sai kaga Allah ɗaukaka ka zama wani abu. Amma in ka bi yadda kowa yake bi, wallahi shi ke nan tarihi ya manta da kai, kuma ɗan abin da za ka ci iya na wannan kwanaki ne. Wannan dai ba shi ne zancenmu ba, ya shigo ciki ne. Don haka Sayyidina Umar yake cewa da a ce ƙarya ta kaskanta ni, ƙarya ko ba ta kaskanta mutum, sai ce a habbu ilayya gara wannan din min an yarfa'ani al-kadhib, da a ce ƙarya ta daga ni, da a ce an san ni da ƙarya, ina yawan ƙarya, kuma har saboda ƙaryar aka bani matsayi, to da in yi wannan abun gara a ce saboda ƙarya ta an kaskanta ni ƙasa. Ƙarya ko ba ta kaskanta mutum, ko da a idan mutane ya dawo ba shi da kima da daraja, ba shi da kuɗi, ba shi da kaza da kaza, to abun Allah ya fi kowa. Allah ta'ala ya daukaka dukkan masu gaskiya. Zanta cikin kamar da na ambata suna da yawa. Al-Ahnaf yana cewa ma kana sharifun wala kadhabun wala ghtaba mu'minun wa kanu ya'lifuna fayahnathun wa yaquluna fala yakdhibun. Yake cewa ma kana sharifun, mutum in dai dan daraja ne, dan gidan babban gida ne, dan asali ne, dan mutunci ne, to baya cin amana. Kawai zaman sa ma daga cewa dan gidan babban gida ne, to ba za ka same shi a cikin cin amana. A ɗabi'a sa dan adam ta masu hankali, to ba ka samun wannan. Yace wala kadhaba aqilu, kai mai hankali kuma baya ƙarya. Saboda mai hankali shine mai hangen nesa, mai tintintini akan al'amura, mai tuna abin da zai je ya komo. Wannan shine mai hankali. To duk mutumin ku da yake da tunanin mai zai je ya komo, wallahi ba zai ƙarya ba, zai kauce wa ƙarya matukar iyawarsa. Yace kakan samu wasu su yi ƙarya, a su yi rantsuwa, sannan su kasa cika abin da suka rantse a kansa. Shine ya halifuna fayahnathun, yawwa, wa yaquluna, sukan faɗi magana, fala yakdhibuna, amma ba sa ƙarya. Mutum yakan iya rantsuwa bai cika rantsuwar ba, ya ce wallahi zan yi, sai bai yi ba. Saboda a lokacin da ya yi ɗin, da niyyar ba zai yi ɗin ne, ya ce wallahi zai yi. Ko ya ce wallahi ba zai ba, kuma da gaske yake yana niyyar hakan, amma kuma daga baya sai ya karye wannan abin rantsuwar. Abin da ya ce zai yi sai ya ƙi, ko abin da ya ce ba zai ba sai ya zo ya aikata. Kaga ai yayi abin da ake kira al-hinf, shine ma'anan fayahnathun. To mai mutum ya jawo kansa shine ya je ya kaffara, amma a cikin magana ka ji sun yi ƙarya, to magabata ba sa ƙarya. Za ka taɓa jin wani babban mutum a kai an same shi da ƙarya? Abin kunya ne, ce shugaban mutane kuma a kama shi da ƙarya, mai jagoranci ko a addini ko a zamantakewa, kuma sai ya faɗi abin da ba haka yake ba. Ai, in kana da matsayi, to dama ka kai matsayin ne, saboda kai ne mai iya dakatar da kowa, ka zare wa kowa ido, ka ce baka yadda ba, daidai za a yi. Baka buƙatar kai wa mutane ƙarya in kana shugabanci. Ka faɗi zan yi abu kaza saboda na yarda shi ne daidai, saboda doka ta bani damar in yi. Amma a ce kowa ya zo za ka ce masa eh, ba ka da no, to wannan ba tsari, ba halin mai shugabanci ba. Yawwa, halin mai shugabanci shi ne ya riƙe amana, kuma ya zama yana da ra'ayi nasa na kansa. In an zo za a yi ba daidai ba, sai shi a ban yadda ba, kar ku sake kawo min wannan ana, to ba za su sake kawo ma ba. Amma an dai wannan zai zo ta ce to ba komai dai a tafi, wannan ma to shi kenan dai, kar mu yi kaza, kuma su wani su ce kaza, to shi kenan shugabanci ya faɗi. Babu, ba jagoranci. Kuma wannan abin yana cikin sharrin da demokuraɗiyyar nan ta ja mana. Saboda ita matsalarta shi ne kowa a daɗaɗa maka, ko ba haka ba ne? Kowa a daɗaɗa maka, daɗaɗawa daban, yawwa, ba da haƙƙi kuma daban, kowa a ba shi haƙƙinsa. Wannan shi ne musulunci. Musulunci bai yarda ka zalunci kowa ba. Shi yasa in kai shugaba ne, ƙarƙashinka akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, to haramun ne ka zalunci wanda ba musulmi ba, saboda kai musulmi ne, ka aikata haramu. Babu wani turi da wani malaman addini ko karantarwar musulunci ta ce halatta a cuci wanda ba musulmi ba. Duk inda aka faɗi wannan ƙarya ake yi. Tilas ne a yi adalci ga musulmi, tilas ne a yi adalci ga wanda ba musulmi ba. Wannan ita ce karantarwa ta daidai, kuma shi ne abin da muka karanta daga rayuwar manzanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba irin yanzu da aka zo kalbul mawazin, an jujjuya abubuwa. Yanzu ku duba ku ga abin da muke ciki a halin yanzu a ƙasar nan tamu. An yi wa musulunci ƙarya, an ce shi ne addinin tada hankali da terrorism, an je an kai kara an gaya wa mutane a wata ƙasa cewa ana nan ana ta kashe kiristoci. Duk me ya jawo wannan? Kuma wannan yana daga cikin babban abin da ya kamata ƴan jaridanmu su kai akalar alƙalaminsu wajen dispelling wannan ƙaryar da aka yi mana as a people masu history. Kuma as a faith, a matsayinmu na addini da an sanmu, ina adalcin su waɗanda muke zaune da su waɗanda ba musulmi ba suna zaune cikinmu kuma suna zaune ƙalau? Kamar da kullum nakan ba da wannan misali, sun yi private makarantu, ƴaƴanmu muka ɗauka muka kai waɗannan makarantun, inda muna kashe su za a samu wannan? Suna da shagunansu duk inda suke, kai har ayyukan gwamnati duk suna yi a cikinmu, na gwamnati ba private ba, duk an ba su. Amma a wani gun ana ce musu ana kashe su an hana su zaman lafiya, kuma amma sun yi shiru ba su fito su inda muke tare da su sun yi rubutu sun ƙaryata wannan abun ba. Wanda yana daga cikin abin da ya kamata ƴan jarida su yi, hira da irin waɗannan, da irin daɗin zaman da suke yi, a yi hira da su a buga. Wannan zai taimaka. Yawwa, a je a samu community na waɗanda ba musulmi ba, a yi hira da su, a tattauna da su, kuma a yi publishing, su faɗi alherin da suke samu na zaman da suke a nan, shagunansu. Duba ku ga chemist, duk ƙauyukanmu, komai ƙanƙantar ƙauye akwai chemist, kuma za ka samu wanda ba musulmi ba shi ne yake da wannan chemist. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu inda kashe su muke yi, ai ba wanda zai rage ko mutum ɗaya a cikinsu. To amma duk mun zo mun yi shiru, wannan abin an yaɗa shi har an taho, yanzu dai ana shirin za a haɗa kai a kai mana hari. Kuma insha Allahu dai ba hakan abin zai zama ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya kaɗe waɗannan al'amura da wannan fitintunu, Allah ya rufe ƙofofinsu. Amma shuruɗinmu mu da ƴan jaridarmu da kasa bayani akan wannan lamarin ba tare da zalunci ba, bamu goyi bayan zalunci ba, bamu goyi bayan kuma aiwa kowa ƙarya ba, amma haƙƙin da yake namu ne to a tabbatar da shi, a rubuta gaskiya, a rubuta gaskiya. Amma masu jarida ku yi haƙuri, a ce gaba ɗaya labaranku da kuke fitarwa duk sun koma sai zancen siyasa, zancen ƴan siyasa, promoting ƴan siyasa da abubuwa da za a samu ɗan abin cefane da sauransu. Don Allah ku yi haƙuri. Amma sai an faɗi wannan zancen, ya zama matsayinmu da haƙƙoƙinmu as a community, a matsayinmu na masu addini, a matsayinmu na al'umma masu tarihi, mun ga wasu ba zan, saboda kar a yi zalunci, ba daidai ba ne kuma zalunci, akwai wasu nan da can suna yi, suna countering wannan ƙungiyar da aka fito da ita ta raba tsakanin Hausa da Fulani, suna ƙarya su ne wai Hausawa zalla, suna ta zagin Shehu Usman Dan Fodiyo da sarakunan nan namu, kullum tsakaninsu da su zagin su, su ne masu sharri, su ne masu kaza. Waɗannan abubuwan mu kuma yaranmu ba su san wannan tarihin ba, ba su da aiki sai TikTok, sai kallon kaza da kallon kaza da kallon kaza. To ku ƴan jarida iyaye ne masu guiding wasu, muna fata a samu canji da zai amfani wannan al'ummar tamu ta hanyar maganganu na ƙarya, a yi countering ɗinsu, kuma a shiga comment section na Facebook da ake yawan rashin adalci da cin mutunci ga musulunci, a riƙa maganganu na hankali, ba ma goyon bayan zagi, ba ma umarnin a yi zagi, ba ma umarnin a yi tsokana da za su jawo tashin hankali a gari tsakanin musulmi da ba musulmi ba. Wannan abun wasu suke so mu shiga, amma mu dole mu yi ƙoƙari mu avoiding shiga irin abin da zai jawo tashin hankali. Amma a yi rubutu da zai faɗi gaskiya, tarihin waye Shehu Dan Fodiyo nan, wai me ya yi, da Baturen ya zo, ya aka yi, ya aka yi, ya aka yi, wannan system ɗin namu tun ana indirect rule, sarakunan nan namu ya tarihin su yake, wanne irin adalci suka yi, zamanin sarki wani an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, wanne irin zama suka yi da waɗanda ba musulmi ba, wanne irin taimako suka yi, duk waɗannan abubuwan a fito da su. Su waɗanda idan su ya rufe sai dai su gamu a matsayin baƙaƙe, da bakar aniya to a nuna musu gaskiyar alal akalla ko ba su yadda da ita ba za su ganta ne a rubuce kuma waɗanda Allah ya bai wa adalci a cikin su za su yi kokari to an nuna min lokaci amma mun zo kan what you should do ko to kuma ina ga wannan gefen shine abu mai muhimmanci daga cikin abin da zan faɗa amma ka minti ne ka nuna ni minti biyar to bari mu faɗa da sauri na farko abin da za mu yi mu ɗauki karantarwar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in mene fatabayyanu yawwa don haka journalism ya zama wanda aka gina shi akan research da report na gaskiya da kuma bincike sosai kuma kuna da shi iri-iri ko yawwa sannan abu na biyu kar ka taɓa ɗaukar ɓangare kawai based on news ka yi ƙoƙari ka binciki abu yanzu abin da masu jarida suke yi daga caption ko headline daga nan ne wasu suke faɗin maganar da za ta jawo hankali don a zo a karanta to amma mun shigo wani zamani da karatu wahala ne da shi ko a video an rarrage an koma clip of 1-2 minutes in ya kai 3 complaint ake a kansa to amma jaridunmu tun da lokacin labarin sai an faɗe shi da tsawo to amma da caption suke jawo hankalin mutane to amma matsalar ita ce daga caption din wasu suke deciding ina za su yi ko nan ko can to kuma wannan hatsari ne kafin ka karanta hakikanin labari har ka yi forming opinion kuma alhali abun ba haka yake ba to wannan abun ka kiyaye wannan kar ka yi forming opinion before you go deep into the detail sannan abin da ya shafi ethics na foundation na communication a koma a gina abu akan truthfulness gaskiya kowa abin ya shafa ka tsaya akan gaskiya da tabbatar da integrity mutunci da daraja da kima na dan yi wannan isharar dazu zan dan dawo da ita ka bincika yan jarida masu tarihi wanda a yanzu aka tashi buga misali ana bugawa da su dan Allah dan jaridar da zai karbi kuɗi kar ya faɗi wani abu ko kuma wanda asali abin da ya dame shi shine aljihunsa kana ganin sunansa a cikin irin waɗannan irinsu labarinsu yana karewa ne da saukarsu daga aiki an gama da su ba ka sake jin su ba amma wanda ya tsaya akan gaskiya shine zaka ga books of history ana lissafa an yi wani gagarin mun dan jarida yayi kaza saboda mai tsayawa sa akan gaskiya tsayawa akan gaskiya kuma baya nufin rashin kunya baya nufin cin mutunci baya nufin wannan tsare ido din da rashin tsoro ba shine ba a'a faɗi gaskiya kuma in an yi hira da kai ka faɗi abinda haka hirar ta bayar baka jure labarin ya zama wani abu daban ba don haka a gina abu on truthfulness da kuma integrity daga cikin mun sani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa kun san wannan hadisin wa inna al-kadhiba la yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura la yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa gaskiya da faɗin gaskiya halin kirki ne shi ko halin kirki yana kaiwa zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirda dan yi gaskiya har sai a wurin Allah an rubuta shi a matsayin mai gaskiya dan haka kada kuma ku yi ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci shi ko fajirci yana kaiwa zuwa ga shiga wuta mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirga dan yana neman ya faɗi ƙarya
har sai a wurin Allah an rubuta shi a matsayin makayyaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam kunga ya tsoratar da mu duk yadda abu yake kar mu kai ga wato yin ƙarya wannan abu. Sannan abu na gaba at-tabayyun, na fade shi a cikin ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun, ko sannan accountability of speech, duk abinda zaka faɗa ka san Allah zai tsaye da kai gobe kiyama. Yawwa, ka zama kana da readiness na koyaushe in an zo verification na me ka faɗa, to a shirye kake. Abu kaza ne yasa, ba saboda kaza na ɓoye kaza ba, ka faɗi gaskiya. Hakanan in saurayi ne, duk abinda zai ambata to ya san cewa Allah ta'ala zai tsaye da shi gobe kiyama. Wannan maganganu da suka shafi social media kenan da sauransu. Naka Islamic moral theology ya sanya abinda ya shafi communication da mutane a gina shi akan wannan divine accountability din, cewa Allah ta'ala zai tsaye da kai gobe kiyama kuma zai tambaye ka. Kuma ku tuna jiya alhamdulillahi ai hudu ba na ambaci wannan cewa ran kiyama baki rufe shi ake haka Allah shi al-yawma nakhtimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayau bakunan su dode su zame, inji Allah, za mu rufe baki sai hannaye su ba da shaida. Hannu zai ba da shaida, ni na rubuta kaza, abu kaza ya dace, amma ban rubuta kaza ba, na rubuta kaza, ni na ɗauki kaza na sa a aljihuna, ni na yi siphoning kaza na sa shi na yi diverting ɗinsa ya tafi wani wuri kaza da kaza, ni na ɗauki takobi na dakiwa ne, ni na kashe wani, ni ne kaza, ni ne kaza, ni na sa hannuna na tattaɓa wuri kaza da kaza da kaza. Duk hannun nan sai ya ba da shaida, kafa ta ba da shaidar ga inda ta je, ita ce ta taka ta je wuri kaza. In ka ce ba da kafa ka je ba, tayar motar Allah zai iya ta da ita ta ba da shaida? Babu abin da Allah ba zai iya ba shi dama ya yi shaida ba. Fatar jikin mutum za ta ba da shaida, har Allah zai ba da labari. Su waɗayan wuta za su tambaya, ko waɗanda aka yi wa azabar za su ce, ko wanda aka yi wa shaida da wannan, lima shahidtum alaina, me yasa kuka yi mana shaida? Qalu, sai fatar jikin ta ce antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, Allah da ya sanya kowanne abu yayi magana shi ya bamu damar mu magana. Fatar ka za ta ba da shaida, don haka in kana da wannan feeling of responsibility da accountability a gaban Ubangiji, ya kai saurayi, ba za ka yada abin da yake ƙarya ne da bai tada hankalin jama'a a gari ba. Hakanan kuma ba za ka ba da kariya ga barna ba, kuma sannan ba za ka yi rashin kunya ga waɗanda suke masu mutunci bane a gari. Za ka zagi manya ba halin kirki bane, wajibi mu tashi mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu su san yadda suka san girman mahaifan da suka haife su a cikin gida, to su san kuma duk wanda yake da shekaru irin nasu ya cancanci a girmama shi, musamman kuma shugabanni masu shugabanci. Shi shugabanci menene sirrin da yasa dama Allah ta'ala ya ce mai da'a ga shugabanci kuma mai haƙuri ga zalunci? Ai dama saboda in shugabanci ya rasa ƙimarsa da kwarjininsa, to dokoki lalacewa suke, dokoki lalacewa suke. Yanzu irin halin da muke ciki yanzu, kowa abin da ya ga dama fa yake, ba abin dokar titi, ba abin dokar komai, kowa abin da ya ga dama. Wani abu ma yanzu ku duba yadda aka yi, duk yadda za a yi an kasa a hana mutane bin wato abin da ake kira wai one way, haka kawai. Kuma one way ba a gumba Ture ba haka take nufi ba, amma yanzu haka ake faɗa, ana tafiya nan sai shi ma wani ya shigo nan, masu babura ka je shuwarin nan ka gani an yi. Kana dawowa daga kyawa ka ga mutum ya dauko ya taho daga cikin garin dutse ko daga shuwarin yayi can, kuma on the same lane nan kana tahowa wani yana an yi. Hakimin gari yayi, yan road safety sun yi shiri, na yi musu shaida, na ji su a Freedom Radio sai an yi shiri da su, ba yau ba, ba sau nawa ba, shekara da shekaru. Wannan abun ya ki canzawa, bin dokokin titi ko ina, kowa abin da yake. Ka je kasuwa kaga irin yadda ake motoci suke shiga dawowa da sauransu masu babura ko da masu tsammani suke ba doka ma akan su gaba daya in dai da yar kofa nan ko cis zai tsutsa ya shiga ko da za a buge shi an kara mana adadin guragu mutane sun mutu da yawa duk mai jawo wannan rashin bin doka to wannan sharrin na rashin ladabi da rashin sanin ya kamata wani abu ne da shi ma yana bukatar la Allah ta sa lecture din ta musamman dole in tausaya wa kaina ni ma in tsaya a wannan bigire muna fatan Allah ta'ala ya saka muku da alheri Allah ya sa abin da muka ji ya amfane mu baki da Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji din Allah ya saka da alheri ga kungiyar NUJ da ta tsara wannan lecture da kuma mai girma gwamna a ƙarshen ofishin ba shi shawara kan harkokin labarai Allah ya saka da alheri da ofishin SSG da kuma mai girma permanent secretary admin and finance a wannan ofishi kuma mai kula da addini da karatu da yan uwa da suka bar abubuwan su suka zo wurin wannan lecture muna ta Allah amfane mu da mu Allah kuma saka muku alheri wa ana roƙon Allah ya sa wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya abin da gidan Allah ya kade shi waɗannan abubuwa da aka gina su akan karerai ake neman a tada tarihin mu a buce hasken mu a bayan ƙasa muna fata Allah zai ba da rakan su ba Allah ya karfafa addinin musulunci Allah ya taimaka wa musulmi Allah ya haɗa kan musulmi Allah ya hana su zalunci kowa Allah ya hana a zalunce su ya Allah muna roƙon ka shugabannin mu Allah ka ƙara nusar da su Allah ka ƙara taimakon su kai riko da hannun su tunani mai shauka ba shawara mai shau da mashawarta na kusa da su Allah ka sa su zama mutanen kirki shugabanci da jagoranci ƙarƙashin amana Allah ka ba su ikon yi Allah ka taimaki shugabanninmu na sarauta na masarautu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka ba su haɗin kai da su da al'ummar su duk abin da bai ga mana matsala Allah ka yi maganin sa malamanmu masu ilmantar da mu addini Allah ka saka musu da alheri Allah ka ƙara musu kai da iman akan abin da yake shine gaskiya Allah kuma ka tabbatar da mu baki ɗaya akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'awana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم
Dengan mungkin dengan suara dan kata-kata itu,